الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد كراتو دمكي على التاب مختصر صحيح البخاري معنى التجريد الصريح يوزع متاشي درسينا دريد 82 منا كراتو كتاب البيوع هذا متاشي باب دي كتاب باب تفسير المشبهات باب دي بيان تفسير wato bayanin me ake nufi da al-mushabbahat in ba manta ba darasi da ya gabata babin da muka kwana shine babul halal bayyin wal haram bayyin wa bainahuma mushabbahat ko mushtabihat babin da yake bayanin halal bai a bayyane yake a fili yake haram ba a fili yake amma tsakanin su akwai abin da ake cewa su al-mushabbahat ko al-mushtabihat wata al'amura masu rikitar wato wannan babin zai bayanin me ake nufi da mushabbahat domin a can yayi bayani yace akwai al'amura masu rikitarwa tsakanin halal da haram to watakila mutum zai yi tsammanin duk abin da bai gane ba sai mai da shi yana cikin al-mushtabih to shi ne malam zai kawo mana hadisi domin ya mana bayanin me ake nufi da al-mushtabih din wanda yake mai rikitarwa me ake nufi da shi wannan hadisi malam ya kashi ne dan ya mana bayanin wannan أيتها نائشة رضي الله تعالى عنها ما لياك حديثنا نائشة الله كرمه تهدى قال التشي كان عتبة ابن أبي وقاص عتبة دن أبي وقاص ياك تنشي أحد إلى أخيه سعد ابن أبي وقاص ياي وسيا إذوا قدم وانسى سعد دن أبي وقاص ياي مس وسيا شي عتبة كنا ابن أبي وقاص ياي ودن وانسى سعد وسيا ميتك وسير يتي أن ابن وليدة زمعة مني يتي ولم أنت سعد زمعة ينادى كيانغا وليدة شين زمعة ابن كيف ما هي سودة بنت زمعة ما ترمى زمعة الله صلى الله عليه وسلم شين زمعة ينادى كيانغا شين عتبة يكي غير أن أنت سعد شوى أن ابن وليدة زمعة مني وأنهم كيانغا تاهي فلا كيانغا زمعة كمانيني وبنوان ننبن مني دا قريني فقبضه سوراكا كجيكا نوشو وننبن كوكولادشي يكي غير دوم وانسا كجيكا بوانسا دا كوكولادشي واتو يا جنجينا شيطان يزوا قريشي كنسي عطبا يكي غير دوم وانسا سابشا وانسا دا با دنشيني قالت نانا شاتتي فلما كان عام الفتح يعني عام الفتح يعني عند أكدو شكرة أكي فتح مكة أخذه سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه سي سعد ينا قنو من نيارو لنو من نمكو ينقى تزمع سونيش عبد الرحمن كوي سي كاماشي يتي يقوى أي قاعد أن نموانا دعيمون وسيا يتي إجيز دوكيش أمكولرش وقال ابن أخي يتي قاعد أن نموانا ناوى قد أهد إلي فيه وندمون وسيا يتي أنكولدش فقام عبد الله بن زمعة تاكسي عبد الله بن زمعة عبد الله بن زمعة سيميكي شما فقالت يتي أخي وابن وليدة أبي يتي ونن أمواناني دومن داني نكو ينجر أبانا محيكي سوى لأكا سند أبانا محيكي كو ينجر تفاحك ونن da kaga ai ya zama dan uwa na inji shi ainihin wato abin nan Abdu ibn Zam'a sai ce a'a wannan dan ku yangar baba na ne saboda haka dan uwa na ne akhi wa ibn walidati abi wulida ala firashi ai an haifi dan ne alhali wannan ku yanga tana mallakar baba na tana mallakar baba na mana shi ya mallake ta ku yangar ta ce saboda haka kuma yana saduwa da ita saboda haka shi wannan yaro dan uwa na ne fata sa waka ila annabi sallallahu alaihi wasallama shikenan da suka yi jayayya sai suka tafi wajen annabi sallallahu alaihi wasallama fakala sai shi sa'adu fakala sa'ad sai sa'adu yace ya rasulullah ibnu akhi yace ya mai cin Allah ga wannan yaron dan uwa na ne kana kad ahida ilayya fi ya mun wasiya cewa in dauke shi in kula da wannan yaro fakala abdu ibn zama shi kuma abdu dan zama sai yace akhi wa ibnu walidati abi yace aya mai cin Allah wannan ai dan kuyangar baba na ne dan uwa na ne wulida ala firashi kuyangarta ce ta haife shi wanda ma yana yake saduwa da shi. Fa kala rasulullah sallallahu alaihi wasallama, sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayin yake hukunci yake, huwa laka ya Abdu ibn Zam'a, sai yace a'a Abdu dan Zam'a kai zaka dauke shi dan uwanka ne, huwa laka naka ne shi. Kuma kala nabi sallallahu alaihi wasallama bayan ma aikin Allah ya wannan hukunci sallallahu alaihi wa alihi wasallama, kuma sai yace ya fadi kaida ta bai daya, ya fadi kaida ta bai daya gaman miyar kaida, sai yace al waladu lil firash, aina ana danganta shi ne ga wanda iman laki shimfidar wannan matar. Al waladu lil firash, idan mutum yana da kuyanga yana saduwa da ita ta dakan sani, to saboda haka in ta haifi da ana dangantawa ga wannan mutumin. Idan mutum yana da mata in ta haifi da ana dangantawa ga wa mijinta wanda yake take kwanciya a shimfidar sa. Al waladu lil firash walil ahir al hajar, shi kuma mai aikata zina shine ahir, mai aikata zina al fasha al hajar, shi kuma ba abin da za a bashi ko ba abin da zai samu sai ta kai shine al hajar, ma'ana sai ta kai sai fatin rai sai hatara, shine ma'anan walil ahir al hajar, shi ko mai aikata al fasha mai yin zina to hatara ce ta shi, ta kai shine nashi, amma da ba nashi bane. Kuma kala li sauda, sannan sai ma'aikin Allah yake wa sauda bin zam'a, yanzu wannan dan wa aka jinginawa zam'a, to aka jinginawa domin ai manzon Allah yake wa abdu ka dauke shi dan uwanka ne abdu bin zam'a, saboda kaga an jinginawa zam'a kenan ko, tunda kuma ga ita wannan sauda yar uwar abdu ce, kaga wannan dan ya zama me dan uwanta, tunda ai babanta aka ce kuyangar babanta ta haifi zan abin nan sau da matar ma'aiki, to yanzu kaga wannan ya zama kaninta ko, ya zama dan uwanta, tunda manzon Allah ya jingina wa ubanta dan, tunda yar kuyangar mahaifanta ko ba haka ba. Thumma qala li sauda, sai ma'aikin Allah yace wa nana sauda bint zam'a, ya zaujin nabi sallallahu alaihi wasallam matarsa sallallahu alaihi wasallam, sai ce tajibi minhu ya sauda, amma ba ke sauda ki sanya hijabi tsakaninki da wannan yaran ba ke ba shi, lima ra'a min shabahihi bi utba, saboda dan ya fi kama da utba, wanda yayi wa utba ibn, wanda yayi wa dan wansa sazu utba ibn abi waqqas, wanda ya ga dan wansa cewa dan sa ne ya dauke shi ya fi kama da shi, sai ma ki Allah ya ce wa sauda ihtajidi minhu ya sauda, ki sanya hijabi tsakanin shi da wannan yaro ya sauda, fa ma ra'aha, saboda ka shi wannan yaron da ake magana a kansa bai taba ganin fuskar sauda ba, hatta laqiya Allah, har ya gamu da Allah ya mutu, saboda manzo Allah ya ce mata ta yi hijabi tsakanin ta da shi. To wannan jumla ta kace ita ce shahida ihtajidi minhu ya sauda, ma aikin Allah ya ce ki hijabi tsakanin ki da shi, shine shahid, shine abin nan juz'in da malai ka wannan hadisi domin yayi tafsirin al mushabbahat ko kuma al mushtaba. Yanzu wannan yara in kun gane kissar abin da ke bada labari, mun sake dawowa farkon ta, Utba ibn Abi Waqqas yake ga dan uwansa Sa'd, shi Utba dan uwansa Sa'd ibn Abi Waqqas ne, kuma an ce Utba bai musulunta ba har ya mutu, bai musulunta ba, an gane ko, dan uwansa Sa'd ibn Abi Waqqas kowa ya sani yana cikin wadanda aka almishi ga aljanna. To shi Utba kafin ya mutu yake ga wa dan uwansa Sa'd, akwai kuyangar Zam'a ibn Qayt, domin al'adar jahiliya shine suna sakin kuyangin su su aikata alfasha, su aikata zina, suna sakin alhali kuma suna saduwa da wadannan kuyangu, an gane ko. To idan aka samu ta samu ciki ita kuyangar, to dai ne cikin biyu, shi mai gidan kuyangar idan bai danganta cikin zuwa gare shi ba ya barranta daga cikin, to sai a jinginawa wanda yake saduwa da ita cikin wadannan mutane, shine Allah ya ce wala tukrihu fatayatikum ala al-ghizai in aradna ta'tunan litabtagu, saboda su suna yin haka ne saboda kuyangun suna kawo musu wani abu na na abin nan dan abin duniya tunda suna ganin kamar dama ku yangun ba wani abin nan suke musu ba sai su rika cikin suna aikata albanta dan su kama su dan wani abu to shi zam'a ku yangarsa shi wannan dan uwan sadi shine wasu ba yana saduwa da ita to har shi zam'a wanda ubangidan ku yangar bai danganta dan ji zuwa gare shi tunda yayi shiru shi kuma wasu ba sai yace to haka ne ya zaune ya zama nashi kin shi yasa ya ga wannan wasa ma sadu ka je ka dau wancan dan domin dana ne ka kula da shi shi kuma sadu tunda ka san yayi hijira ba bai samu daman abin nan ba sai da aka yi fatu makka yana shigowa makka sai ga wannan yaran sunan shi Abdulrahman to yana ganin shi sai ce yawwa ai dama ko dan uwana wato ba ya gaya min in na zo in dauki wannan yaran saboda kawai ce yawwa to mu tafi kawai shikenan tunda na same ka to zan je ci gaba da rike ka ka zama dani tunda nan uwansa ne ko ba haka ba shi kuma abdu wanda yake shi kuma da yake ga jama'a ubangidan wannan kuyanga da yaga sa'adu ya dauki yaro ya ce nashi ne zai ce a'a ai kan kuyangar mahaifina ne saboda haka sai za ka dauke ka ce dan dan uwanka ne sai ya rike shi sai ya ce a'a aka yi me aka yi jayayya to da aka yi jayayya suka je wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ma'aikin Allah ya yanke hukunci sallallahu alaihi wasallam sai yanke hukunci mai hukuncin shine alwaladu duk da idan aka haife shi ana jinginawa mijin mata ko ubangidan kuyanga duk wata rigima da za a yi kaza kaza in dai tana karshen aurenka to danka ne domin alwaladu sai sarashi in kuma kana so ka kore dan sai hanya guda daya ita ce li'an sai ka je gaban alkali ka ce kai baka yadda ba wannan dan ba danka bane sai alkali ya ce shikenan karan sai da Allah shine suratul nur Allah ya ka bayani yawa yayi abin an yi shahada abin nan cewa wannan dan ba nashi bane yayi wannan rantsuwar to in yayi rantsuwar to ya kore dangantaka ta gare shi daga nan kuma za a raba shi da wannan mata dan ya zama dan matar ba dan shi ba ba za a jingina masa amma in dai ba haka ba to babu wani batun cewa ko kaza ko kaza a'a in dai alwaladul firash mutum matar sa ce to da in ta haifa nashi to haka idan mutum ya mallaki kuyanga kuma ya sa ta a daga to duk da dan da ta haifa jingina masa za a yi ko da kuwa ana tuhumar cewa ko ta aikata albashin sai ma yake Allah ya bada ka'ida ga mamiya alwaladu wani al'ahir shi ko mai aikata alfashi al'ajar bayi da komai sai ne sai ta kai titi bakin ciki sai hasara shi ne al'ajar wannan laraba sukan ce in suka ce lil fulan al'ajar tana nufin hasara tana nufin takaici wato shi bayi da abin da zai yi tunda ko da yana ganin dan yanzu kaga dan yayi kama da wa da utba ba da ubangidan ku yangar ba amma yanzu ba ruwan shari'a da me kamar ce ne ko a'a magana ake ta wane ne mijin mata wane ne ubangidan ku yanga shi zan jingina ba to shine sai manzon Allah ta asan bayan yayi wannan hukunci sai yace wa Sauda matar sa kenan bin Zam'a wanda mahaifinta shine ubangidan ku yangan nan kina ga an jingina dan zuwa ga mahaifinta ya zama dan uwanta kenan to amma tace haka sai mahaifin Allah ta asan yace mata ihtaji minhu ya Sauda ke Sauda kada ki dinda cewa yanzu an jingina mahaifinki wannan dan amma kada ki bashi dama yana shigowa wajen ki mata ki hijabi tsakanin ki da shi sai ce lima ra'a min shabahihi ya utba saboda ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ga dan ya fi kama da wa da utba fiye da ubangidan ita ku yangar shi ne jama'a to wannan kaga anan malamin suka ce wannan shaida a wannan hadisi shine abinda manzon Allah yake sallallahu alaihi wasallama ga ita Sauda ta yi hijabi tsakanin ta da shi wannan yaro Abdulrahman wanda aka yi jayayya akan jingina shi zuwa imma ga utba ko zuwa ga ubangidan ku yangar ta aibe shi aya din nan shi ne jama'a to a ƙarshe dai manzo Allah ya jingina wa jama'a cewa tunda tana karkashin mulkin sa ne to dan za a jingina mata shi amma duk da haka sai yake wa Sauda matarsa ki yi hijabi tsakanin ki da wannan yaro duk da cewa an jingina wa ubanta ran amma kuma aka ce a yi hijabi sai ce wannan ne mahallin yin kawo wannan kaga anan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama saboda shubhar da ke tsakanin al'amarin da ya gudana tsakanin ubangidan ku yangar da kuma tunda ya tabbata wato ba ya tare da ita ubangidan ta ya tabbata amma tunda ka'idar doka da aka bayar ta shari'a to amma duk da haka akwai shubha to wannan shine shubha ya za a yi jingina shi ga wannan za a jingina duk da cewa ya ma fi kama da wancan amma dai tunda ita kuyangar ta wane ce to za a jingina wa mai kuyangar shi wannan da amma tunda dai akwai shubha sai ce mai ayi ijazi ayi ijazi kaga wannan hadisi ya nuna cewa in an samu irin wannan ga alamar fassarar ma'anar shubha din ana shine wannan abin da ya gudana kaga akwai rikici a to amma tunda ga ka'ida ta doka an ce za a jingina wa ubangidan ita kuyanga abin nan dan to shikenan an yi hakan amma duk da haka aka ce a ita sauda ta yi jami'i tsakanin da wannan yaro tunda akwai shubha tsakanin ta shi to shine malamin ya kana yaro ne karami yaro ne karami a lokacin da ake wannan abin nan ma'ana bai girma ba yaro ne matashi karami ake jayayya akan shi to amma yanzu shi ai bai da magana ba magana ta ake bai maganar a lokacin kaga ai tunda ya zama dan uwanta ai zai rika zuwa wajenta to amma tunda akwai shi ba sai manzo Allah ya kare je wajenta kar ta bari ya zo wajenta an dai jingina mahaifinta shi amma ya tsaya iya nan amma ita kar ta ba shi dama yana shiga wajenta ai kar ku manta da hadisin nan Aisha radiyallahu anha wata rana manzo Allah ya shigo gida kawai sai ga wani a daki sai manzo Allah ya ce waye wannan kuma sai ce dan uwana ne da sai ce a'a ku kula da waɗanda za ku rika shigowa da su gida ba kowa za ka ce dan uwana ba dan an fada saboda haka ban yadda ba sai manzo Allah ya hana a shigo masa da duk da cewa kaga akwai shi ma ne dan uwa ne wanda ake da'awar an shayar da shi tare da nana shi to amma ka san irin abubuwa yadda suke sai a hankali sai a yi takatsantsan saboda gudun shubha ba kowa za a bari yana shigowa gida ba to wannan ma ka duba akwai ma alaka da dangantakar da ake yi abin nan to ina ga wani wanda almajirin gidanku ne ko kuma dan makota ne ha yana shigo ma gida yana shigo wajen iyalanka cikin ƴaƴanka waye da yan gida ne dan makota ne kato ya balaga dan makota ne wata girma ji almajiri anan ya tafi yana garin shikenan sai ya shigo ma gida yana ganin iyalanka yana kai kawo da yake baka da kishi kuma baka san ka'idar shari'a ba mutane suna da jahilci matuƙa kuma irin wannan abubuwan shi yake sawa ka ga barna tana gudana a cikin mutane kuma mutane ba su wani damuwa amma ba daidai ba ne sai a kula shi yasa ya gaya nana ce ku kula da wa zai shigo gida ba wai a ce kaza da kaza ba maganar da za a faɗa daban kuma ku san menene ka'idar shari'a a yi takatsantsan kenan wannan hadisi kamar yadda kuka gani an yi magana akan istilhaq ma'ana jingina da zuwa ga mutum a nan kaga ba shi zama mahaifin sauda ba shi ko kuma ubangidan wannan kuyangar kaga ba ma shi ne ba ya yi istilhaq na dan yace dawa na ba shi bai ma yi magana dan uwa ne na shi dan shi ne ma ya yi wannan dawa kenan da yana iya da'awar jingina wani ga ubansa kenan ya yi istilhaq yace wannan dan uwa na ne amma malamai sun kawo ka'ida wannan cewa mutum ya ja wani ya jingina ma ibansa cewa dan uwansa ne duk da cewa malamai sun ce ana yin haka sai suka ce amma in za a yi istilhaq dole ya zamo an yakuna ha'izan lil irth aw yastalhiqu kullu al waratha sai in duk ƴaƴan wannan mutumin sun yadda cewa dan uwansa ne ma'ana sun yi sun gamu akan cewa dan uwansa ne bisa dalili an gane ko ba wai mutum daya a cikin iyali ba to zai iya zama mutum yana da yaya da yawa to kada daya ya je idan ya wani ce wannan dan babana ne fa ya auri mahaifiyarsa ba ku sani ba a waje kaza lokaci kaza saboda haka kuma aka rabu kuma kaza ya je ka wasu dalilai da ya jingina dan zuwa ga mahaifi a'a sai in duk sun yi mai yadda sun yi tabaki sun san cewa zai iya yiwuwa irin al'ada musamman Laraba sukan yi wannan abin tunda su kaga matansu ba su yarda su ƙara aure ya zama kamar al'ada sun fi karfin cewa su ba a ƙara aure shi yasa kamar da ake ba da labari a ƙasar Mauritania ba inda aka fi yawan zaurawa irin ta saboda ka'ida kawai mutum ya auri mace in ya zauna da ita yana so ya ƙara aure sai ce to malama zan fi ƙara aure sai to ma assalama kowa ya kama gaban shi kawai ka'idar ma za a ƙara aure kawai alama ne kenan saboda kawai dama in yana ƙara yana so ya ƙara aure dama raguwa ce saboda haka sai ya je a ruwa ta wancan ma in kuma aka zauna ita ma ya bukaci ita ba sai ta ka haka ne saboda ba su yarda wani ke san za a ga aka ce akwai zaurawa ba adadi a su sun fi yarda da haka to saboda haka za ka ga mutum musamman larabawan kasashen da ake ta Khalid bin Nangal irin Saudiya da makotanta za ka mutum yana bukatar aure kawai sai ya take tafi Indonesia ko ya je kasashen Afirka ta ko irin mazan nan Afirka ta gabas kamar Misra ko Morocco sai ya aure ta in ya je aure lokacin da zai je wata biyu wata uku hutu sai aure mace ya zauna da ita amma da sharadin in ya dai tafiya ba zai je ta garin su ba sai dai ta zauna a nan duk hutu zai zo mata kuma ba zai fada a gida ba eh to ai ba za ta yarda ba eh to an abin nan shine abin da yake faruwa saboda haka za ta haifa masa ayya zai rika turo mata a kudin kula da rayuwa da kula da ƴaƴa da waye duka amma ba tare da waye ta to idan ya mutu sai ta debo ƴaƴan sai ta zo ta kawo da sheda ga kotu a can tunda ai ba auren sai da sheda da kotu da waye komai ta kawo sheda ta shigar da kara cewa wancan ƴaƴan shi ne to ayi ta abin da in an yarda kaga shikenan sai ayi istilhaq kenan inda sheda idan duk sun yarda sai a ce to shikenan wayannan ƴaƴan wannan mutumin don kuma aka yi rigima bai abin nan ko rigima Indonesia ma suna zuwa Indonesia kasashen can ko Malaysia ya yi aure ya zauna da inda hutu zai je wata biyu uku da matar amma in ya dawo kuma shi kenan sai ya rika ba sani ba a garin to kaga wannan ana iya samun irin wannan kenan a ce ai dan ko ƴaƴan nan mutumin to kaga idan ba su yarda ba su magada to za a samu abin nan kenan dole sai sun gamsu sun yarda ka abu na biyu kuma ya zanto za a jingina dan an yumkin kaunin mustalhaq waladan ya iya yiwuwa cewa wannan dan da za a jingina da ne ga wancan mutum saboda a ka'ida misali ba kawai ba za a dauko da a jingina masa sai in ya yiwu hakan kamar ya in ya yiwu shine ya zamo a tabbatar da shi da ya auri wannan mata kuma ta haifi da a lokacin da mace take daukan ciki wata nawa take daukan ciki ta haihu a to aqallul hamd aqallu alhamd mafi kankantar ciki nawa ne wata shida wata shida kaga kenan in dai ya aure ta sai wata shida ta haihu kenan ana iya jingina masa in yayi kasa da haka ba za a jingina masa to kaga sai kuma an ya kona ma'rufan nasab ghayr ma'rufan nasab min ghayri ba a jingina shi ga wani ma'ana ba wanda yake da'awar dan sa ne an gane ko to in suka yi da'awa aka yi istilhaqin sa shikenan sannan sai kuma in shi wanda aka yi istilhaqin ya girma ya yarda da abin da ake faɗa tunda in ya girma zai san abin da yake akwai yace eh haka ne mahaifinsa ne wancan to sai a yi silhas a jingina wancan wannan hadisi da malamin kawo ya kawo ka'ida ta bai ɗaya da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya faɗa alwaladu lil firash idan mutum yana da mata in ta haihu dan sa ne ko da dan ya zo da me da wata kamar dan wasu mutane suna tuhuma in ya zo da wata kamar a'a kamar yadda wani balada da ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba wannan tsabaki yana inkari shi a ai la'allahu irqun zai iya yiwa tunda ai ka san salsala ta gadan jins ta gadan abin nan ana iya gadar abin nan ya zama a haifa maka da kai ga ka dogo fari a haifa maka gajere baki a to akin iyayenka ko kakanninka ba a rasa haka saboda haka zai iya yiwa wato waye a ta asali eh ko ba haka ba to saboda haka kar mutum yanzu a ba haka bane alwaladu li farin dai mata kace ta ai ba dan ka kun kuma kana inkari sai dai ka jiga alkali dan zaka kore ai ne ai lihani to shine kare amma ba haka ba alwaladu li sarashi kawai dan mata ka ta ai ba ko ku yanga ka in ka kana da kuyanga irin zamanin daki yana da kuyanga yana binnan saduwa da ita to dan da za ta haifa ya zama dan sa ne inda ya sa ta alaki sannan sai ce wal ahir al hajar shi wanda ya aikata albasa kuma ba ida komai sai ne hasara da suka yi ma'ana ba za a haifi da ba yace ai dan sa ne ba a ba a yin haka dan da ya haifa na zina ba dan sa bane ba istilhaqi da zina ai an gane ko sai dai kawai in yi zina ka tabbatar misali cewa shine asalin wannan to wannan kuma wata matsala ce daban ba a jingina da domin da na nasaba sai wanda aka haifa cikin aure ake jinginawa na nasaba an gane ku amma an da na zina ne to wannan ba a jingina shi zuwa ga mutum ba a shi yasa ake wal ahir al hajar wanda ya haifa abin nan yayi zina shi takaici kawai za a bar shi koda shi ne uban dan amma ba za a jinginta nasabar jinginta a jingina nasabar shi zuwa ga wannan ba an gane ku sannan kamar yadda muka ce shahid a wannan hadisi wanda ya fassara menene al-mushtaba shine da yace wahtaji minhu ya sauda ya saura ki hijabi tsakanin ki da wannan yaron duk da cewa shi an jingina wa babanta yaron amma sai aka ce ai sai hijabi saboda abin da yake akwai na ne na shubha na shubha wannan shine abin nan ma'anar tafsir ash-shubha da malaika a wannan babi sai babi na gaba yace bab man lam yara al-waswas wa nawiha min ash-mushtabihat mutumin da yake ganin waswasi baya daga cikin abin da ake cewa shi al-mushabbahat ko al-mushtabihat waswasi ana nufin kar mutum ya rika daukan duk abin da yake waswasi kawai ya zama shubha waswasi da ban shubha kuma ga dai ya ba da misalin shubha ta to waswasi ba to shine ya kawo hadisi an Aisha radiyallahu ta'ala anha hadisi na Aisha Allah ya kara mata yadda anna qauman qalu wasu mutane suka ce da ma'aikin Allah ya rasulullah ya ma'aikin Allah inna qauman akwai wasu mutane ya tunana bil lahmi ko bil luhum suna taho mana da nama la nadri yankakken nama ma'ana an riga an yanka dabbar an fi nama kawai ake ka mana ba mu sani ba a zakarullah ismallahi alaihi shin da za su yanka dabban nan sun ambaci Allah amla ko ba su ambaci Allah ba saboda haka muna kokonto ma iya amfani da nama فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما يكن الله صلى الله عليه وسلم يتي سموا الله عليه وكلوا كوكو أنبت الله كتعبنك كوكو أنبت الله كتعبنك صلى الله عليه وسلم عبدالله يكي بدأ وانا حديثي ينا مغاناني أكن كو كنتو دمتاني سكي ساسئي أكن وانا أبو suna kokonto misali shine naman da ake ka daga wani waje amma karka manta anan akwai riwaya take bayyana cewa waɗanda suke kawo naman su ma musulmi ne sai dai kuma a wata riwaya aka ce inna nasan minal a'rab mutanen kauye ne jahilai ba su yi karatu ba saboda haka su ba dole su iya kulawa da dokoki na shari'a ba za su yi yanko dabba su su yi abin tunda wani lokaci za ga mutum musulmi ne amma ba yi da ilimi kwata-kwata na addini zai kwaba abin da zai kwaba kuma shi kenan shi ba abin nan ya wuce wajen kawai to amma tunda suna kawo nama a ka'ida musulmi mun sani cewa ba a cin dabba sai an yi mai an mata yanka na shari'a an kuma ambaci Allah wala ta'kulu mimma lam yuzkar ismullahi alayhi wa innahu la fisq an hana kada ku ci daga abin da ba ambaci Allah ba to ka gani ambatan Allah wato sharadi ne na in za a yanka dabba kamar yadda zamu gani malamai sun tattauna akan wannan mas'ala batun cewa sai an ambaci Allah an yanka dabba za a ci wannan naman to shine suke cewa wasu mutane inna qauman ya'tuna bil luhum ko bil lahmi wasu mutane suna kawo mana nama kamar yadda na bayyana mutanen arab ne mutanen kauye wadanda wata kila ba su dade da shiga musulunci ba ba su da ilimi da yawa to saboda haka suke cewa in sun kawo mana kokonto shin sun yi bismillah ko basu yi ba ma iya cin wannan nama sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ku ci daga wannan nama anan kaga ma ana maganar musulmi ne ana maganar musulmi ne amma watakila ba su da ilimi to sai manzo Allah ya ce ku ci saboda me al-aslu ya kamata a ce sun yi bismillah din tunda dama haka kaida ce saboda haka in ka ce ku za ku yi ta kokonto sun yi ko basu yi ba sai dai ba za ku ci abin da suke kawo to amma tunda za ku gina akan asali cewa musulmi ne kawai sai ku ci da sunan cewa sun yi mai sun ambaci Allah ya yanka ga mun duk musulmi haka take sun za su yanka dabba suna cewa bismillah kuma suna yanka wato abin nan walidain da aka abin nan jijiyar wuya ma'ana jini ya zuba bisa al'ada da musulmi suke yanka a dokoki na shari'a haka ake sa rai saboda kan sun kawo sai ku ci naman kawai ba tare da sai kun yi tunanin cewa sun yi bismillah ko ba su yi bismillah ba yaya suka yanka nasu tunda ni su musulmi ne ku ci kawai in ku za ku ci ku yi bismillah in ji manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama anan wasu malami suna ganin cewa wannan hadisin kamar ya nuna ba sharadi bane a ce ma sai an yanka kawai an kama nama yi bismillah shine yankanka malam suka ce a'a wannan suna kokonto ne wanda yake kamar tunda malam yake waswasi babin ma yayi magana akan me cewa suna waswasi man lam yara alwaswasa wa nahwaha min almushabbahat tunda wannan ai kokonto ne sun yi ko ba su yi ba al'asul ya kamata a ce sun yi domin haka musulmi suke al'asul ya kamata a ce irin yankan da musulmi suke yi haka suka yi amma in kace zaka yi kokon to kai fa baka gamsu ba to sai dai in ba zaka tuna mu sai dai in ba zaka tuna mu to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda sauki na shari'a da kuma gusar da irin wannan kokontan sai yake ko ku yi bismillah ku ci wanda wannan baya nuna cewa an ce ba sai an yi bismillah wajen yanka a dabba ba al aslu ana yin bismillah ga aya ma abin da ta fada amma wannan ana magana ne game da wanda yake da kokonto an gane ko saboda haka a ce daga abinda irin waɗannan mutane suka yanka shine asali tun da dai musulmi ne kuma ana abin nan kyautata zaton cewa za su yi ne bisa ka'idojin da shari'a ta ba shine abin nan al-kashmiri Allah ya masa rahama cikin sharhin wannan hadisi yake cewa muraduhu abinda yake nufi da yake sammu Allah alaihi wa kullu yace ana hamilu halahum ala ma yaliqu bil muslimina ku yi musu mu'amala irin yadda ake da dukkanin musulmi cewa ka'idar musulmi ga abin da yake yi yana bin doka ga abin da yake zai bismillah kuma zai yanka ba ta ke yake yanka ba cewa yake yanka kuma jini ya zo sannan yace naman dabba wasinu dhanna bihi ku kyautata musu zato yace wasu antum bima huwa sunna lakum sannan in za ku ci abin ki dama ku asali me aka ce ku yi ku yi bismillah saboda kan ku yi bismillah shikenan ku komai ya wuce kawai kun gama ku abin da aka dora muku haka ibnu al-arabi al-maliki Allah ya masa rahama yake cewa fani manzo Allah sammu Allah wa kullu ay alaikum bima yatawajjahu alaikum min at-tasmiya fi aklikum in kun zo cin abinci ko ku yi bismillah wannan shine ku abin da yake naku so an so su yi bismillah za su yanka shine kaida saboda haka ku kyautata da san sun yi haka ko kuma ku yi naku dan me in za ku ci abinci dama an ce ku rika yin bismillah an ce ku rika yin bismillah saboda haka wannan hadisi yana nuna mana cewa baya daga cikin shubha irin wannan kokonta wannan kokontan baya daga cikin shubha cewa mutun ya rika ga san cewa in an ka masa nama an yi bismillah ko ba a yi ba da an za a yanka dabbar a ba zai abin nan ba kawai zai bismillah tashi ta cin abinci kuma ya ci gaba da cin abin da aka masa haka nan idan ahlul kitabi tunda Allah ya bamu izini mu ci daga abin da suka yanka kaga su ma ba za ka tambayi cewa me suka ambata lokacin yankan ba wannan kai kuma kai ne kai ka wuce gona da ilimi tunda shari'a ta baka dama ka ci tunda shari'a ta baka dama ka ci in kana da sha'awar ka ci in dai nama ne wanda yake halal ga musulmi suka yanka abin nan dabbar kuma ka tabbatar ba bige ta suka yi irin su kwankwashe kanta ta mutu ba ko su shake ta ba su yanka wuyan suka yi jini ya zuba to ba za ka tambaya ka ce amma me suka ce ba a kawai shari'a ta baka dama ka ci rangwame ne aka yi maka an gane ko shine ibnu abdul bar Allah ya masa rahama yake cewa fi hadha alhadith min alfiqh wanna hadith yana dauke da fiqh wan cewa anna ma dhabaha almuslim abinda musulmi yanka walam yu'rab hal samma Allah alayhi am la ba gane ko ba san yayi bismillah ko bai ba annahu la ba'sa bi akli kawai za a ci wannan nama yake wa hu mahmulu ala annahu kad samma kawai za a dauka cewa ya riga yayi bismillah wal mu'min la yudhannu bihi ila alkhair saboda haka mumini zatan da za a yi masa kawai shine na alkhairi wa dhabihatu wa saydu abadan mahmul ala salamati da abin da yayi farauta ana sa ran yayi ne da zai saki dabbar yayi bismillah da zai harba makamin yayi haka inde musulmi don kuma alkitabi ne to shi kuma inde an tabbatar yanka dabbar ne yadda musulmi suke yanka tauye kenan ba shake sai ta mutu ba to ba za ka tambayi me yake ba lokacin da zai yanka inde alkitabi ne yanka kawai sai ka ci domin shari'a ta baka dama cewa ka iya cin daga abin da suka yanka sannan ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam da yake sammullaha antum wa kulum ko ku ambata Allah ku ci wasu ma suka ce wannan yana nuna ambatan Allah wajen cin abinci wajibi ne ma'anar duk abin da zaka ci ko zaka sha ka ce bismillah wajibi ne sai dai ka manta ne amma in kana sani dole kai bismillah dan me saboda ma'aikin Allah yayi umarni sallallahu alaihi wasallam cewa in za a ci abinci a yi bismillah ga kuma hadisin al-Ghulam din nan sina Umar ibn Abi Salama Umar ibn Abi Salama agwalan manzo Allah ta'ala sallallahu alaihi wasallam matarsa Ummu Salama da aka zo cin abinci me yace masa yace agwalan samillah wa kul yaminaka wa kul malika saboda haka yayi masa Umar ne sai suka ce ai yin bismillah wajibi ne kuma yin bismillah shi ke kore shi dan in baka yi bismillah ba zai sa hannu ku ci tare ka ko dan ka kore shi dan wajibi ne kai bismillah duk da cewa wasu ma suka ce a'a sunna ce yin bismillah ne in ka manta ka tana sai kai bismillah a lokacin da ka tana bab man lam yubali min haythu kasaba al-mal babin da yake bayanin zangi nawa man lam yubali wanda bai jamu ba min haythu kasabal mal ta ina zuciya ta shigo masa shine abinda hadisin zai gaya mana cewa za a wayi gari a ƙarshen zamani mutane idan su yarife saboda neman duniya ba sa auna wato meye halal meye haram su halal kawai shine ma halal sai aiki abinda ya fada hannun sunan shi domin halal ya illu ya fado ke in ya fado shi ya zama halal wanda bai fado ba kuma shine ya zama haram eh haka suke cewa mutane na ruwan to wannan a ƙarshen duniya mutane haka za su waye gari in ya danka shi kenan in kace masa kai sai ce a'a ai halal din ne in halal kuma in ya fada hannun shi kenan shi kawai ba ma'auni ma'aunin sa kawai fadowar hannun in ya fado shi kenan shi ma'aunin sa ya danka ya gama kuma haka mutane za su zama a ƙarshen zamani ma'ana ba taka tsantsan ba tsantsi ne kawai kudi ya zo ta ina ta ko ina ma kaga yin yadda mutanen mu suke yanzu a ce in kana magana ka zai kai da Allah in ana wannan auna ai ba za a tara kudin ba to wai mutanen yanzu zamani yanzu sun dauka wai kudin halin shi baya taruwa haka suke tunani sai na haram irin kudi ta ko ina wai shi yake taruwa amma in ka ce sai ka yi taka ran zan wai to ai ba zai zo ba to tunanin su kenan da yake shedan ya yi abin nan ya fi tsare mun tunani wai in je halin ne wai ana taka ran zan baya taruwa haka suke tunani wannan kuskure ne Allah shi ke tara kudi duk wanda ya kuɗi ka tambaye shi wanda ya tara tun daga miliyan goma zuwa miliyan ɗari biyar zuwa dubu ba shi ya sanya ya tara kuɗin ba Allah ne ya tara masa ba zai inda za ka tambaye shi tun daga miliyan goma ta kai ashirin ta kai talatin ta kai ta yaya suka taru wallahi bai sani kawai dai sun shigo kawai dai ga sun taru amma da za a ce kowace kwandala ta yaya accounting ta yaya ta shigo har ya iya gane ga yadda suka wallahi bai iya gane kawai dai Allah ne tun kuɗo ta can ta can ta to saboda haka in Allah ya yi nufin ya baka zai baka ta ko ina amma idan kace kai kuma a'a ai na halal ba ta taruwa to kuma sai Allah ya kyale ka dabararsa ka je ka tara din kuma in ka tara din za ka mutu ka bar su domin ba a iya cinyewa yanzu wanda ya tara miliyan 100 ko miliyan 200 wanda ya cinye abu da haka zai mutu ya bari kuma in ya mutu in ya je lahira kowace kwandala kwabo ɗaya sai ya gaya wa Allah min aina ta sabahu ta ina kwandalar ta shigo wasu ma an faka ta ina ya fidda ita wallahi sai ya bada account to kaga tarawa ba shi ne ribar ba a'a dan tsenin cewa da na tara ta ina suka zo dan ishe ya amsa in miliyan dubu gare ka kowace kwandala sai ka bada ta ina ta shigo ya kuma kai da ita shi kuma wanda ka bar wa ita yake ya ci banza saboda shi ba za a ce shi kuma sai ce ai gado ne ya wuri shi kenan shi kaga shi bai da abin nan to saboda haka shi yasa sai an yi taka nan dan wanda yake so ya zauna lafiya amma ba a duniya ba a lahira yawa yake so ya zauna lafiya a lahira bayan mutuwa sai sai ya yi kaka kansa duk inda zai samu ya ga ta ina kudin ya shigo amma dai ma'aikacin Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba mu labari a wannan hadisi cewa za a wayi gari mutane ba sa aunawa game da abin da ke shigowa hannunsu an abi hurairah radiyallahu anhu shi ne malaika hadisin abi hurairah Allah ya kare shi a gare shi annabi sallallahu alaihi wasallam daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace kale yace yati ala an-nasi zamanun wani zamani zai zo ga mutane la yubali al-mar'u mutum baya damuwa ma akhadha minhu abinda ya danka na dukiya abinda ya samu na dukiya ma akhadha minhu abinda ya samu na arzikin duniya amin halali amin al-halali am min al-haram cewa shin daga halal ne ko daga haram wannan hadisi mana ya kane dan me saboda gargadi ga cewa bisa al'ada kudi sukan taru ne mafi yawan lokaci kashi 90% daga kasuwanci sun kasuwanci shi kadai ke tara kudi ragowar sanawoyi ba kasafai ake tara kudi irin na kasuwanci to shi yasa sai malamin kawo cewa mutane za su rika neman kudi ba tare da suna damuwa ba ta ina kudin ya zo ba to wannan zamani inji Ibn Baz Allah ya masa rahama yace yad'ufu fihi al-iman saboda imani lokacin yayi rauni wa yaqillu fi al-wara an sani kuma yayi kankanta yace fi zamani fihi al-jahl kuma jahilci yayi yawa cikin mutane wa rikkat ad-din da karancin addini sai imani yace wa hadha fi zamanina yace mu kan wannan a zamanin mu kenan Ibn Baz Allah ya masa rahama ka san yace bai shekara 20 da rasuwa ko 20 da eh ya yi shekara 20 ko 2000 ne rasu ne ko 2000 nawa to ga san shekara 20 da zan wani abu yace sun ga wannan a zamanin su idan ma ai zamani ne wanda tunda Yahuda ta riga ya sun yi wa mutane wankin gwagwalwa, mana irin ka'ida su tunda su babu Allah a cikin lissafin su ko lahira, su kawai dabarar kaci kawai a ka'ida su ta jari hujja. To saboda haka sai zama sun halbu musulmi da irin wannan tunani na cewa mutum in ya fita neman dukiya baya aunawa ya ga takatsantsanciya ta ina kudin ya shigo don ya shirya wa ba da lissafi a gaban Allah tabaraka wata'ala. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada wannan labari yake cewa mutane ba za su damu min aina akhadhal mal, ta ina mutum ya samu dukiya, ta ina dukiya ta shigo masa, ta yanda mutum baya hangawa ya ga cewa menene halal menene haram, a'a kawai me ya tara wannan ko mu'jiza ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada labari. Ga kuma dama zamani mu da muke wannan zamanin muna ganin irin wannan a zahiri. Imam Sanani yake cewa shi ma yana nan tawatan magana, yace wa zalika li qillatil adyan wa hubbud dunya, yace zaura karancin addini da kudayen duniya wa idari hada fifi da duniya. Yace wajhu zammi fiskar zalli a wannan hadisi shine an yatasawa inda ul amran, mutum sai ya daidaita biyin a wajen sa, cewa shi bai da fifi ko tsakanin halal da duk da yake a wajen shi, shi bai da wani fifi ko cewa ko haram ko halal, shi bai da ma'aunin cewa akwai haram akwai halal, a'a kawai ta tawa inda al'amura duk ta inda abu yazo kawai shi zai danka ne kawai. Wa illa yace fama malam ala kala malam ala man akaza ma min halal, yace ai ba wai zargi ake na wanda ya nemi dukiya ta halal shi kan dama an bashi dama, a'a ya daidaita haram da halal din nan zargin ne, nan zargin ne. Ibn Ubayra Allah ya masa rahama yake cewa fi hadal hadith min zuki, wannan hadith yana cike da fiqh na cewa tahzir rasulullah ta hatal min zamanin la yubali muktasib fi min maktasab, gargadi cewa za a zo zamanin da mutum mai nema baya tunanin me ya samu mai tsuhurta mai yi nema na arziki, gargadi ne kar ka samu kanka a wannan zamani ka biye wa yan wannan zamanin. Wa mimman yake wa mimman an yajid zamanin au wa ayyuma ya'rif zalika zaman, yace bi anna ahli al-kitab fihi la yabda'una bi ma'rifati ilmi al-kitab, yace amma asalin dalilin da yasa hakan zai kasance saboda mutane a wannan zamani ba sa neman ilimi na yaya ake neman halal din, saboda haka asali ma ban santa ba, ba sa iya ma tantance ta. Ibn Ubayra yace ai matsalar shine za a yi zamanin da jahilci ya ji abin nan din mutane, dama mutane ba sa neman ilimi bare su tantance, to kaga in ba yi da ilimi sai ya zai tantance, saboda haka duk abin da ya zo mun shi kawai duk dai a wajen sa. Yake fa in ka mutu jaran in yan kasuwa ne lam ya abu bi ta'allumi, ba ruwan sa neman ilimi la ilmi uqud al-buyu' wa ilm ar-riba, menene kaidoji na cinikayya, me kaidar riba dan su guje riba, san me kaidar cinikayya, wa bai ma lam yukhbar, kamar cinikin abin da baka da shi ka saida ki kiyaye wannan ko ki kiyaye riba da sarf, wa bai al-mikil, da kuma ki kula da au domin kada mutum ya je yayi abin nan abin nan au abisa ma'aunin da ba daidai ba, yace wannan sa da kuma jinkirce jinkirce a kasuwanci ciniki, wanne ne ke halarta a yi jinkiri ka ba da kuɗi gobe a kama kaya ko kuma wanda zai halarta ba sai yanzu in ka bayar a baka, da makamcin wannan wani makadir az-zakawat wal-hubub wath-thimar, da yanda ma ake fidda zakka ma ba sani ba, saboda haka kawai mutane ana tara dukiyar ne a ƙarshe sai a waye gari kawai abin da yake hannu shine damuwarsu, batun cewa yaya ake kaza wannan kai ya shafa wannan kai ya dama, to sai sun tafi lahira an sun je gaban Allah wannan sa ba da amsa, a yanzu ba magana su bace kai mutum magana sun je Allah kyale ni da wannan abin nan, in kace za a je kaza da kaza shi saboda ba ma'aunin sa bane, jahilci to da karancin addini rikkatu din ko killatu din, to sai mutum ya taka dan san wanda yake harka kasuwa eh da dadi dukiya an samu kwarai da gaske da dadi kana abun da kake so ka ketare ni, amma matsalar ta shine ba za ka shekara dubu a duniya ba, iyakar ta dai wannan da ake 80 din 70 80 in kai 100 ma wannan ragowar 20 din kawai rake ya ci kai ma ba dole ka so ta, saboda a lokacin dai in kai ka mallaki dukiyar duniya duka ka kai 80 din nan ko babu abin da ake jin dadi wanda za ka ji dadin sa, kawai dai ma zai ji, to saboda haka ka tafi kuma gaban Allah ka je ka amsa tambaya. Baba tijaratil bazzi, babin da yake bayanin cinikayya kasuwanci fil bazzi, a cikin albazzi, albazzi tufafi nau'i na tufafi, malamai suke cewa wannan babin da malamai kawo ce bab at-tijaratil bazzi a wata nuska a wani littafin fil barri ne, futa neman arziki a tudu, me aka san tudu? Ruwa, ya albar wal bahr eh tudu da ruwa tudu da ruwa domin ana fita ta sunce a haute kwa ai tafiya akan ruwa kuma zo eh to wanda sai tafiya akan tudu wanda kuma tafiya akan ruwa kar kuma ta laraba da tana tafiya daga tunda suna makotaka nan Yemen a bakin ruwa ko nan abin nan bahar abin nan Allah ahmar nan bakin maliya in hau har a je inda da sai na ruwa ke zo a hau abin nan ai dogo ta tafiya a ce wai duniya a ruwa a je India a je China a je duk a ruwa ke take to saboda sai suka ce wannan ba albazzi bane masu rubutu ne suka yi kuskure albarri saboda zai zo nan gaba ba a tijar fil bahari eh kaga nan an ce akan tudu wancan kuma a ruwa cewa ana fita shari'a ta baka dama ka je ka nemi arziki ko a tudu ko a ruwa almuhim Allah ya zuba arziki a duniyar nan ka fita ka je ka nema Allah bai hana ka ba to amma sai aka ce albaz nan yana da dugo yana nufin nau'in kasuwanci cikin wani nau'i na tufafi to shi ma ya halatta mana ai kasuwanci cikin tufafi amma dai nan wasu malamai suka ce in ka zo wa ma hadisin bai da alaka da wannan bari ya sai ka gane cewa ma ba shi ake nemi albar din ne dai mutum ya fita tunu ya je nemi arziki kamar yadda wani kuma tarwai ke fita shi kuma ya je nemi arziki to ga hadisin da malamai ka a wannan babi wannan yana nuna mana cewa wannan abwab da yake nuna mana a fita a nemi arziki ko yawa mumuni baya zama ya mike kafa zai fita ya nemi arziki ya tafi a tudu ya tafi a ruwa ya fada ya fada can dan neman halalta sai dai kawai ya kiyaye wajen nema kar ya fada cikin abin nan saboda ya zagu ya samu din kuma ya je shiga mu'amala ta haram amma fita a nema din ba aibi bane an gane ko an al-bara ibn azib daga bara dan azib Allah ya kara masa yadda zai ibn arqam da zaid ibn arqam Allah ya kara masa yadda kala suka ce kunna tajirai mun kasance yan kasuwa ne sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yi wanda yan kasuwa ne ga bara'u nan da zai dan arkam wanda suka yi jihadi suka isar da addini ko ina a duniyar banda jihadi kuma sun yi kasuwa sun nemi arziki an yi jihadi kuma an nemi arziki an je kasuwanni an je ainihin sanawoyi bara'u da zai dan arkam suka ce kunna tajirai mun kasance yan kasuwa ne al'ahdi rasulullah sallallahu alaihi wasallam a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fata'alna rasulullah sai muka tambayi ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam an sarfi game da cinikin canji as-sarf ciniki na canji ciniki gine gine ana ciniki na canji shine ayi mutan yin kudi da kudi yaya hukuncin sa yake fakala sai ma'aikin Allah yake sallallahu alaihi wasallam in kana yadan bi yadin fala ba'd cinikin kudi da kudi as-sarf kenan in ya zamo hannu da hannu ne ha wa ha kamika amiko fala ba ta wannan babu ne ya halatta a yi cinikin canjin kudi da kudi sai ce wa in kana nasa'an amma in za a yi jinkiri a ciki fala ya tsulo to bai halatta ba bai halatta ba a wannan babi kaga duk da cewa malam ya ce a tijara fil barri ko fil bazzi yana magana akan kasuwanci a tudu ko kasuwanci na abin nan to amma dai nan ya kawo kasuwanci na mai canjin kuɗi ne sai ya kawo ka'ida ta canjin kuɗi a kiyaye wannan hadisi can gaba malam zai kawo mana babi a cikin mas'alar annata tsaf jinkiri na abin nan a cikin abin nan canjin kuɗi akwai hadisin Abdullahi dan Abbas da zai gaya mana can a ƙasa cewa shi yana ganin babu laifi ko da an yi jinkiri amma dai wannan hadisin gashi ya nuna manzon Allah ya hana sallallahu alaihi wasallam in za a yi ciniki na kudi shine ka'ida ya zama mai yadan yadan hannu da hannu miƙa a miƙa in aka yi haka to lafala ba ta amma in an samu ta akhir jinkiri to bai halatta ba a babin ne a cinikin kudi da kudi a sarf kenan kasuwanci na canjin kudi bai musamman bi saman dole sai ya zama hannu da hannu sannan idan iri ɗaya ne kuma dole ya zama mai mithlan bi mithlan in iri ɗaya ne in iri ɗaya ne ba ƙari dole zamu daidai da dai wannan wake cewa su yan kasuwa sukan dan so da yake in an zo irin bukukuwa haka ko za su yi biki ko sallah ko na abutun da sai sai a ba su sabon kuɗi to sai a ce in za a baka sabon kuɗi 100,000 za ka ba 110,000 ko da 20 to wannan haramun tsarin da kai haramun tun da iri ɗaya ne da sabo da tsohon duk farashinsu ɗaya ne to bai halatta a yi ƙari ba amma aka samu canji da dala da naira wannan kada sun sha bamban. to anan ya kawo kawai matsalar annasa ne jinkiri na cewa in za a yi jinkiri to bai halatta ba in canjin wato cinikin kuɗi da kuɗi ne wannan hadisi game da magani sabai Allah ya kara masa yadda mun faɗa darasi ne gabata cewa in kasuwa ne kuma tana zuwa sanawoyi ba ta zama wannan kuma haka mummun ya kamata ya zama yana neman halalci shi babu zama saboda ga bara'u da kuma zai dan harkam suna yin cinikin kuɗi canji ke sannan a ciki akwai taharrin halal wal haram fi at-tijara kaga sun yi tambaya ga manzo Allah ta'ala sai mun cewa ga irin kasuwanci da suke ai musu bayanin yaya hukuncin su aka yi musu bayani cewa in sarfi ne ya halatta a yi canjin kuɗi da kuɗi amma da sharadi ko shine an hana jinkiri man unnasiya ma ittifaqin nau idan iri ɗaya ne an gane ko wa ikhtilafi in ma ba iri ɗaya bane dole ya zama hannu da hannu wannan abin nan sharadin hannu da hannu ko jinsi A ne ko jinsi ya sha bamban dole ya zama hannu ne da hannu in cinikin kuɗi ne an gane ko ba za ka ba abin nan ɗan uwanka ce da Allah ga dalata in za ka dawo da yamma ka zo min da canjin sai karba ya tafi kasuwa da ita a sai ka rufe dalarka shi kuma in zai zo in ba kuɗi a hannunsa sai ya ce to shi ke in na da zan zo ma da shi ko kuma ka ba shi naira ka ce da Allah in za ka zo min da dala a'a ka bari in ya zo da dalar sai ya miƙa ma ka miƙa masa naira ya zamo dai yadan biyadin babu na sa ba jinkiri idan kuma nau'i ne daban-daban to shi kenan ba a san sa abin nan ana ba a yadda jinkiri ba amma abin nan a yi tafadu da sun sha bamban da sun sha bamban in mutum bayi da jari sai a kuri har Allah bayi jari ko kuma wani ne kake so ka ce in bayi da jari sai a kuri in bayi da jari har sai ya samu ya yi yadda biye ne amma ba zai yi ya ce tun da bayi da jari kuma zai yi irin buga-buga da ake cewa ya karba a can ya juya can ya ce ya ji a'a sai ya nemi rance a wajen wani na jari ko da ɗan madaidaici ne ya rika juya dan adanda da kana ake tare da yawa idan ko mutum ne mai aminci da gaskiya za a ba shi in yana kasuwa ya zama kamar abin nan kenan dillali mai dillali shine ya zama dan tsake kenan mana ga masu abin nan ga mai nema shi yana da mutane ka gane ko sai su yi magana cewa muna son kaza tunda sun saba da shi sai su yi to shi kenan ga wani yana da shi in kun shirya ku yi magana in sun masa to ga shi muna buƙatar kaza sai ka ce su shikenan ka gaya shi mai kuɗi cewa to ga wasu suna bukata ya aminta da kai sai ya baka kuɗin sa ba naka bane nashi kuma watakila yana da zali ya baka farashi tunda kai ciniki za ka yi zai iya yiwuwa ya sayan maka da abin ko kuma ya baka dillanci ya ce in ya sayan maka misali da kaga tunda an ce sai hannu da hannu sai ka kawo masa kuɗi tunda ba zai iya sayan maka kuma ka ce sai ka je ka saida tunda kuɗi canjin kuɗi ka gane sai ka je ka nemo rancen kuɗi a wajen wani ka zo ka baki ka saya a wajen shi na kai kuma ka je ka saida wani ko kuma a'a shi din da yake abin nan ya baka ka je ka sayar ka ba su abin nan tunda kai abin nan ne shi kuma idan baka abin da zai baka na hidima ka duk zai iya wa ya ka wakil shi shi na yadda ke dillali ke ka zama simsa na tsakiya yawa kai kana da customers misali za ka je ka tallata in sun bukata sai ka zo ka gaya masu gashi masu bukata sai ce to shi kenan kuɗinsa kaza ne in ka saida to ni me yana zan baka abin nan kaza shi kenan sai ka je ka sai musu abin da ya gaya maka amma farashin da ya gaya tunda ai kai kawai dan abin nan aiki ai ba za ka zo ai ba naka bane abinda menene shi zai baka farashin sa me dala ai ai ciniki za a yi kai yanzu za ka je wajen mai kuɗi ne ka ce masa ga masu bukata customer suna son misali dala 1000 nawa nawa za a ce da su sai ya ce to shi kenan amma ka san tunda ni zan abin da dama al'ada an sani zai baka wani abu saboda haka idan zai sai da kowace dala misali 1,500 zai ce ma to ka ba su 600 in ka zo ni zan baka 100 kai a kai ba za ai ba abin nan ka bane ai ba naka bane kai dan abin nan ne ba ba naka bane ai ba hakin ka a sai ka je ka kai musu a farashi sai ba daka karbo ka bashi sannan shi kuma ya baka abin da zai ba na malam a saura ya danganta ai galibi tunda ka san yanayin ko na kasuwanci da yanayin sa to ba za ka yi sakace ba kana yi kana bibiyar shi mai harkar cewa to misali in zai yiwu ya baka sai sun kawo sun baka kuɗi za ka ba ta shi da ake ka saboda haka in an zo sai ka sake yi mata waya ka tabbatar farashin da ka bani haka ne zan ba su yi haka ne
sai
kuma sanar da kai
ba
sanar da kai a abinda ake fada
abinda ya
kuma shi abu fa ba mallakin sa bane ba fa shi dan sako ne shi yana neman saboda ai da haka zai samu amina zuwa za a aminta da shi da ni kaya da mutai da in san aminta da kai nan ake samu arziki
barin ku wallahi
to saboda haka kai ne naka na gaggawa kaga matsala ko su ai gaggawa suke ce sun tara to amma da yayi hakuri da ka kai wa wancan yace kai ka kyauta wallahi na gode ga dan wannan zai baka wani abu in mutum kirki ne wata rana wannan sai wannan ma in ya zo a madadin ya ce maka dan ne ma sai baka wani abu mai yawa kuma wata rana ma sai baka abin da sai kaga ka samu alheri kuma na halattun ka amma dai halatta ka je ka canja abin da ko dai ne wanda yake bukata ya fara abin nan ko kuma wanda ya baka sako baka canjawa kowa za ka bashi ya abin da ya abin nan za ka tsaya iya matsayin da abin yake gaskiyar ka wanda ya maka alheri Allah ya saka maka alheri kuma yau da gobe take san a aminta da kai mutum ya baka yace je ka sayo min abin nan aike ka tunda ya san kana hulɗa ka san kaso ya baka naira yace ka je ka sayo min dala kuma in ka je ka ce masa gaji an samu ce gaji ba komai sayo in ka sayo zai baka wani abu wannan ma zai baka tunda ai kai muka hidima to da wannan sai ka samu halattun ka me ne sai ka kara wani abu haram ne ka mutum bai abin nan maka kara kuma kai shiru ka cinye waye baka ba hakke ka bane saboda haka dai a kiyaye dai wannan mutane dama abin da yake damuwar mutane shi ne rashin hakuri kowa so yake da wuri ya tara to saboda haka sai a yi ta ɓoyewa a yi ta yin shiru ko mutum ya zai yi cinikin da ko ya mu'amalar da ya ɓoye wa wancan ya ɓoye wancan kuma ga manzon Allah ya faɗa sallallahu alaihi wasallam fa in katama wa kadaba fa in kadaba wa katama za mu karanta ne mai ciniki idan ya yi ƙarya ya ɓoye abin da ba a sani ba to mu hikkat barakatu sai Allah cire albarka a cikin sa saboda haka abubuwa guda biyu ne sadaka wa bayyana yin gaskiya da yin bayani a kasuwanci wannan jigo ne yin gaskiya da yin bayani ka faɗi abin da yake shine gaskiya mutum in ya ga dama ya sai an ga za mu karanta daga cikin magabata ko wanda in aka zo sayan kayan sai ya faɗi duk aibin kayan ce to amma wannan tabbata gaskiya tana da matsalar kaza akwai kaza akwai kaza ya ta gaya maka ka taya a farashin in ka ce ka taya shikenan ya riga iya abin da ya sani sai ya ƙure ya faɗi dan ya kai cewa ka taya bisa yaddarka to amma yanzu kana ɓoyewa ka yi ƙarya ina albarka to za ka ce a kiyaye wannan Allah ta Allah ya zai mana subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk ba zai ƙare ba magana cewa bane zuwa can cikin gaba assalamu alaikum wa rahmatullahi